This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya fu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babbar rana da ya ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafai da su ga Aisha da kanun labarai.
Shugaba Biden da Trump sun kai ziyara kan iyakar Mexico yayin da ake kyautata zaton cewa batun bakin haure zai mamaye batutuwan zaben shugaban kasan da za a yi a wannan shekara ta 2024. An samu mabambantan bayanai tsakanin hukumomin Isra'ila da Filistinu kan aukuwar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan Filistinu 104 yayin da wasu da dama kuma suka jikkata bayan da dakarun Isra'ila suka bude musu wuta. Sannan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗin tada rikicin makaman kare dangi har idan kasashen yamma suka yi kuskura suka aiki dakarunsu Ukraine.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Niger sun ce akwai babban darasi da ya kamata mahukuntan kasar su dauka a wannan batu na ECOWAS.
Ina so sakon ga isa zuwa ga General Imam Abdulrahman Chani da membrin CNSP. Su ne matakan da za su dauka.
A cikin shirin za ku man cewa ofishin jakadancin Amurka a Ghana ya bude wata sabuwar cibiya don matasa da ke burin neman ilimi a Amurka. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda a yau shirin ya maida hankali akan matsalar tsadar rayuwa da tsaro da kuma salon mulki a Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Akalla 'yan Filistinu 112 da ke neman taimakon jinƙai ne aka kashe a birnin Gaza da sanyin safiyar jiya Alhamis. Sannan wasu da dama kuma suka jikkata a wani lamarin da masu gani da ido da jami'an lafiyar Gaza suka ce dakarun Isra'ila ne suka bude wa mutanen wuta. Isra'ila ta musa zargin tana mai cewa an samu turmutsitsi ne, sannan kuma motar da ke dauke da kayan jinkai da ke kokarin wucewa ya buge su. Lamarin bayan nan ya sa alkaliman 'yan Filistinu da suka mutu cikin watanni 5 da barkewar rikici ya zarta 300,000 yayin da wasu 70,000 kuma suka jikkata. Sannan aka kasa gano wasu da dama wanda gawarwakin su ke karkashin baraguzai bisa bayanan hukumar lafiyar Gaza da ke karkashin ikon Hamas. Da farko dai jami'an lafiyar Gaza sun ba da rahoton kaiwa fararen hula hari a shataletalen Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Daga bisani kuma masu gani da ido sun ce dakarun Isra'ila ne suka bude wa mutanen wuta yayin da suke kokarin janyo garin alkama da abincin gungwani daga cikin motar da ke dauke da kayayyakin jinkai. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun kai ziyara kan iyakar Mexico yayin da Biden ya buƙaci majalisar kasar ta sake duba yuwar waiwayar wani kuduri kan bakin haure da majalisar dattawa ta yi watsi da shi. Shi kuma Trump ya maida hankali ne akan laifukan da bakin hauren suke aikatawa. Ana kyautata zaton cewa batun bakin haure zai kasance wani batu da zai mamaye batutuwa a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba, yayin da dubban bakin haure suke ketarowa Amurka a duk mako ba tare da cikakkun takardun izini ba. Biden ya kai ziyara Brownsville a Texas, wani yankin da aka samu takaituwar ketarowar bakin haure cikin Amurka ta barauniyar hanya a 'yan shekarun bayan nan. Sannan mazauna yankin suka haɗa kai domin tallafawa bakin hauren gina sabon rayuwa a Amurka. An baiwa shugaban Biden rahoton kan halin da ake ciki a kan iyakar kasar tsakanin jami'an shige da fice da tsaron kan iyakar Amurka, hukumar tantance 'yan Amurka da shige da ficen bakin haure da kuma hukumar da ke tabbatar da kiyaye dokokin shige da ficen Amurka. Daga bisani kuma shugaban ya yi wa manema labarai dan takaitaccen jawabi inda ya ce suna buƙatan kayan aiki cikin gaggawa. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan kwanaki uku bayan da kungiyar ECOWAS ta sanar da janye wani bangare na takunkumi da ta kakaba wa Niger, an fara samun sauyi a harkokin yau da kullum a kasar, inda a cikin daren Laraba wayewar Alhamis Najeriya ta mayar da wutar lantarki da ta saba bayarwa domin amfanin al'ummomin yankunan da yarjejeniyar kasashen biyu ta shafa. Kodayake matakin ya haifar da walwala a zuciyoyin al'umma, wasu 'yan kasar ta Nijar na cewa ya zama wajibi hukumominsu su dauki mataki daga darasi da aka koya a wannan fanni. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Salamu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jihohi bakwai daga cikin takwas da ake da su na jamhuriyar Nijar ne yake amfana da wutar lantarkin da kasar ke saye daga Najeriya a ƙarƙashin wata daɗaɗɗiyar yarjejeniyar kasuwancin da ƙasashen biyu suka cimma. Dalili kenan matakin katse wutar lantarki a wani bangare na takunkumin kungiyar sai dawo ya yi tasiri sosai kan rayuwar al'ummar wannan ƙasa. Kafin al'amura su fara daidaituwa a cikin daren Laraba wayewar Alhamis, inda aka kwana ba tare da ɗauke wutar ba, wanda kuma wata takaitacciyar sanarwa da aka bayar ta kafafen sada zumunta ta tabbatar da cewa an sake jona wayoyin wuta daga tashar makamashi ta birnin Kebbi, Najeriya. Shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi, mai fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi, na mai farin cikin ganin wannan rana.
Lalle kowa sani cewa shi lantarki ana unwani da shi kwarai, kenan ka gani kawai sai mu yi ma Allah godiya a nan. Azumi ne za a yi, kuma zahi yana gashi na ya sawo kai ita wannan wutar. In mun gama ta da lantarki namu na nan ƙasa wanda muke sarrafawa, to ina ta ma duwan su matsalolin mu za mu maganin su.
Jama'a ta matukar dandani kuɗa sanadiyar matakin na makwabciyar ƙasa wato Najeriya. Wannan yasa har yanzu wasu 'yan kasar ta Nijar kamar su Malama Rimanatu Ibrahim ke nuna fushinsu kan abin da ya faru a tsawon watannin da suka shige.
Ni dai kai gaskiya wanga abu da ban ji daɗin shi ba. An ce in kana cikin wahala kake sanin masoyinka, lokacin muna cikin bukata sun ka dauke muna huta, suka liƙe muna oda kuma mu samu abinci. Mutane sun yi tarsa rayukansu. Kenan yanzu ne suke neman sasantawa, tun lokacin da ake neman sasantawa da su sun ki yanzu ne za su mai da muna huta. Har yanzu sai trota.
Jamhuriyar Nijar na da dimbin albarkatun da idan aka sarrafa za su ba da damar samarwa jama'ar ta wadatar makamashi kamar hasken rana da iska da ruwan kogin kwara. Hambarariyar gwamnatin kasar ta kafa tashar samar da wutar lantarki da hasken rana mai karfin megawatt 30, ba idan wasu tashoshi na Fil Azal da ke samar da wuta da injin, amma abin bai wadatar ba. Saboda haka 'yan kasar ke ankarar da hukumomi cewa abubuwan da suka faru a tsawon watanni bakwai na baya sun isa a koyi darasi.
Nan daga ba kasar Nijar ya zama to kasa ce mai cikakken inci.
Ina son sakon ga isa zuwa ga General Imam Abdulrahman Chani da mambarin CNN
a washe garin barkewar dambarwar da ta taso bayan kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, hukumomin mulkin soja da wasu kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu sun maka sai da yawo a kotu akan bukatar ta dage takunkumi kan wutar lantarki, ganin yadda abin ya ja musu asarar dimbin kudaden shiga. Sai dai kotun ta yi watsi da wannan bukata, tana mai cewa ba su da hurumi da halaccin tsoma bakinsu a wannan sha'ani. Kungiyar ECOWAS a zamanta na ranar 24 ga watan Fabrairu ta ce ta dage takunkumin ne saboda dalilai na jin kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi wa kasashen yamma gargaɗi cewa suna cikin haɗarin tada yakin makaman ƙare dangi har idan suka aike dakarunsu zuwa Ukraine. Yana mai cewa Rasha ta mallaki makaman da za ta iya kai hari kasashen yamma, a yayin da yake yi wa al'ummar kasar bayani a game da halin da kasar ke ciki. Shugaban na Rasha ya ce wajibi ne kasashen yamma su fahimci cewa mu ma mun mallaki makamai masu cin dogon zango da za mu iya kai hari yankunan da suke. Duk wannan barazana ce ga rikicin da za a iya amfani da makaman kare dangi wanda zai bata ci gaban al'umma. A bayan nan an yi ta samun tuhuman da ba a tantance ba game da Rasha. Misali ko shine wanda aka ce ta ce za mu harba makaman nukiliya a sararin samaniya. Irin waɗannan kalamai dabara ce ta jan hankalin mu ga amincewa da sulhu bisa bukatunsu wanda zai amfani Amurka ne kawai, ya shaida. A ƙarshe, gwamnatin Biden ta kaddamar da wasu jerin matakai akan China a kwanakin bayan nan wanda ke ci gaba da matsalan ba ga babbar abokiyar adawar Amurka, duk da kasancewa ta dukufa kan wasu batutuwan gaggawa wanda suka hada da yakin Gaza da Ukraine. Cikin mako guda, gwamnatin ta bada umarnin sanarwar gaggawa don kare bayanan sirrin Amurka daga abokan adawarta na kasashen waje wanda suka hada da China, kaddamar da bincike kan barazanar tsaron da aka alakanta da motocin da ke amfani da fasahar China da kuma kakabawa China takunkumai a sakamakon tallafawa Moscow da mamayarta a Ukraine. Matakan na shugaba Biden sun saba da abin da ya kwashe watanni yana yin gargadi wanda ya biyo bayan wata ganawar da aka yi a California tsakanin shi da taukwaransa na China Xi Jinping, tattaunawar da aka shirya da zammar inganta dangantaka tsakanin kasashen da adawar da ke tsakanin su ya kai wani mataki kin shekaru a sanadiyar rikicin kasuwanci da ke tsakanin su da kuma rashin aminci.
Da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. A shekarar da ta gabata, kwalejoji da jami'o'in Amurka sun ga karuwan kashi 32 cikin 100 na dalibai daga kasar Ghana. Lamarin da ya sa Ghana ta zama ɗaya daga cikin kasashe 25 na gaba-gaba a duniya da ke tura dalibai zuwa Amurka karatu. Don taimakawa wajen kula da ƙarin da ake samu, ofishin jakadancin Amurka a Ghana ya bude wata sabon cibiya don matasa da ke burin neman ilimi a Amurka. Gade Maryam Dauda da fasarar rahoton Sinanu Todd daga birnin Kumasin Ghana.
A jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke birnin Kumasi a Ghana, Marilyn Owusu ta yi wa wasu dalibai jawabi. Burinta shine ta bayyana musu yiwuwar samun damar karatu a Amurka. Owusu, wadda aka haifa a Ghana kuma a can ta tashi, kwararriya ce a fannin Information Systems Professional. Bayan da ta kammala karatunta a Amurka, ta koma gida ta fara sana'a. Yanzu ta shafa sama da shekaru 20 tana sana'a. Ta ce ilimin da ta yi a Amurka ya taka rawa sosai a nasarorin da ta samu.
Just by the nature of how their systems are shaped, so it empowers you to be able to take advantage of the system.
Tace kawai saboda yanayin tsarin su yana karfafa ka, ka iya samun damar cin muriyar abubuwa a cikin Amurka dan ka iya zama abin da kake so ka zama. A cikin shekaru 22, Owusu ta taimakawa yan Ghana fiye da 1,000 neman karatu a Amurka. Tana ba da shawarwari ga Education USA, wata kungiyar ɗaliban ƙasa da ƙasa da ke ba da shawarwari, wadda ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke ɗaukar nauyinta a ƙasashe fiye da 175. Owusu ta ce jami'o'in Amurka suna amfani da wannan kungiyar wajen ɗaukar ɗalibai daga Ghana a duk shekara. A cewar ofishin jakadancin Amurka a Ghana, a shekarar karatun da ta wuce, yawan ɗaliban da suka je kwalejoji da jami'o'in Amurka daga Ghana ya ƙaru da kusan kashi 32 cikin 100, kuma Ghana ta zama ƙasa ta 14 da tafi yawan ɗalibai da ke zuwa Amurka karatun digiri. Don taimakawa wajen kula da ƙarin da ake samu, ofishin jakadancin Amurka ya ɗauki matakin buɗe wata sabuwar cibiyar ilimi don ɗaliban da ke sha'awar karatu a Amurka, cibiyar da ake kira American Corner Kumasi, wadda wata mahaɗa ce tsakanin arewacin Ghana da Amurka ta hanyar adabi, kafofin watsa labarai da sauran abubuwan ilimi. Rita Awuku ita ce shugaban shirin na ofishin jakadancin Amurka a Ghana.
We have databases that are paid for by the State Department. They are free of charge. We can give you access remotely.
Muna da tsarin tattara bayanai da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke biya. Ba wanda ke biyan ku sisi. Za mu iya baka dama ka shiga daga inda kake, sannan za ka iya zuwa nan ka yi amfani da tsarin. Ofishin jakadancin ya ce waɗannan shirye-shiryen da ayyukan na zaman wani bangare na dabaran Amurka na ƙarfafa fahimtar juna da dangantakar ta da Ghana. Lanice Brooker ita ce jami'ar kula da hulɗar jama'a ta riko a ofishin jakadancin Amurka a Ghana.
We have a really wonderful relationship that's continuing across all sectors, and at the heart of that is the people.
Tace muna da kyakkyawar dangantaka da ke ci gaba a kowane bangare. Muhimmin abu shine tsakanin jama'a. A saboda haka, idan muna magana game da shirin musayar dalibai, ba kawai muna magana ne akan mutanen da za su je Amurka su dawo nan ba, amma muna magana ne akan manufofi, ra'ayoyi da sauran abubuwan da za su koya.
And shared experiences.
Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton Sena Nuto daga birnin Kumasi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin gashin gajiyar da talakawan da talauci ke ta tagayyara su ya sa wasu manyan ƙasa gaya wa duniya cewa cikin tsare-tsaren gwamnatin ƙasar ne fa akwai wasu abubuwan tuhuma.
Wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma ba yi dace da likitan da ya dace ba.
Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. To wai mu ce mu rufe boda nawa na me?
Ita ko kungiyar kwadagon da ta zuba zanga-zangar zungurin gwamnati gaya wa duniya take cewa ai cire tallafin mai a tarayyar Najeriya ne ya tura ƙasar cikin wannan gwarama.
Mu abinda muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki.
Kaga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba.
A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai dan siyasa a ƙasa Najeriya yanzu da yake da bukunnun buga wannan matsalar ba na ji akwai.
Game da tsare-tsaren tsanar tsotsar dukiyar ƙasa kuwa wasu waɗanda suka taba dafe madafin iko ne yake cewa ai sai dai kawai a baiwa masu mukami shawara cewa idan za su dumbuci dukiyar ƙasa to banda handama.
Yo inda zona da gwamnati da Allah yanzu kai sata kada wanda zai iya dawo da kai zabe kai satan tarawa
in dole kai sata to in bai satan nan ba zai dawo ba wallahi
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na 159 cikin jerin shirin manuniyan da masu sauraro kawai yake son ganin yayi wa hidima. Me yiwa son yin hidimar kuma ke sa malaman addini saka baki akan al'amuran da suka shafi ƙasa da su kansu al'umma. Shehun malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce duk da yake a iya cewa gwamnatin Tinubu ta gaji matsaloli ne a Najeriya amma dai ita ma ga ta nan ta buje da dama-dama.
Gaskiya a halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahalar tattalin arzikin ƙasa inda ta barbare kuma abun sai ƙara tsanani yake yi mutane albashin su bai iya rike su ga buƙatun rayuwa sai ƙaruwa suke yi komai sai tsada yake ƙaruwa ga rashin tsaro to wayannan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma ga tsoro ga yunwa to muna ganin ba abin da sai da da mu sai rike gaskiya da dawo Allah shugabanni su rike gaskiya su yi abin da ya dace abin da muka fahimta wannan wahalan nan tana da dangantaka da kasashen waje don shekara 8 da suka wuce gwamnati ne ta rayu akan bashi to yanzu wurin biyan bashin shine yake wahala to kaga kenan wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma ba yi dace da likitan da ya dace ba misali ne wato maimakon da suka zo suka karbi mulki su bi shi a hankali an yi barna da a hankali sai kawai daga farko suka ci hanjaye tallafin mai ya shafi dukkan rayuwar ɗan Najeriya kawai aka ce an janye shi tun daga janye wannan ne abin ya taɓarɓare
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Ali biyu cewa yake ai dode boda ban kaura ce da ta gayyar tattalin arzikin kasar da gashi nan yanzu ya suma
yanzu ba gashi dan kwanakin nan ashe wayan su ma ne suka boye abincin badan dan ya kara kudi amma kuma ba shi kadai bane wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba don idan ka dubi ECOWAS ka dubi West Africa duka in ka tattara wato mutanen kasan 16 ko ta nawa ne duk da haka Najeriya kawai mun fi sayawa kasuwan mu da komi in ka je duk kasuwan su za ka ga abubuwan da ke fitowa daga Najeriya ne to wai mu ce mu rufe boda nawa na me saboda mutum dai ko kana jin haushin mutum dai kawai sai ka ce ka rufe boda ba haka to idan ba mu kasuwancin ba ni za a yi wani abu ya shigo kuma abubuwan da ya faruwa kasar mu yanzu manoma ba za su je ba yan makaranta ba su zuwa makaranta da sauransu saboda haka dole gwamnati ta dubi wannan abubuwan ba abinda za a tsaya ana cewa a'a ai wannan dan jam'iyya kaza ne idan rikici ya taso ba ruwanta da jam'iyyar wani ne kake ce
sai dai shi shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna wanda ya jagoranci zanga-zangar zungulun gwamnati Comrade Ayuba Suleiman cewa dole ne su baje bayanin bayyana wa duniya abubuwan da su suke nema
ba bijirawa bane ni nake wakilta ni da sa maga takardan kungiya mu muke wakiltan reshen jihar Kaduna a mitin din nan mun yi bayani muka ce mu saboda iskan yanci da muka samu a Kaduna muna sha'awa a bamu dama zamu ƙare yin kwana bayan mu jihar Borno su ma je an dan su a hana saboda maganar tu babban yan boko haram sun ce yunwa ya dame su ma sun ce wai za su koma daji ana tsoron kan wani abu ya faru su ma suka roka suka ce yau a basu dama za su zaga akwai jihohin da basu bada takarda ga gwamnati ba su ma suka roka amma abin da yasa aka ce an janye saboda ita uwar kungiya ta kasa kasan ta yi daka kai an je cewa majalisa ta dokoki ta kasa kakakin majalisa ya fito ya karbi takardun kokin su kuma ya alƙawarin a basu sati biyu zuwa sati uku Allah da duk kokin da aka yi ƴan Najeriya da talakawan Najeriya da mu ma'aikata za mu ga canji mun zo da bukatu 12 a tsari na kodago in muka zo da bukatu 12 in aka biya mana 6 to bamu da balamancin ya yi cigaba da ya ji aiki mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki a dinga tace man a Najeriya kaga maganar subsidy ma gaba daya bai taso ba
malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk BB Faruk kuwa cewa yake duk da matakan tun kuɗe tarnakin tumurmusa talakawan da talauci yayi babu wasu matakai da gwamnatin ta dauka da kyau na tsantsa za a samu tsira bisa ga dukkanin alama
to a gaskiya matakan da gwamnati ke dauka kala-kala ne akwai wanda watakila na yanzu ne na kota kwana to wannan za a iya cewa watakila za a dan samu sauki akan abun watakila na dan kwanaki to amma muhimman wato matakai da ya kamata a dauka na dogon zango a gaskiya su gwamnati dama ba a tunanin gwamnatin bane ba tunanin shugabannin bane ba kuma tunanin babban banki bane da IMF to wannan matakan ba fa daukan su ba kuma har yanzu IMF suna nuna kamar ma kudin daddatuwa ce wanda kudin ke har yanzu ba a kai inda suke tunanin ya kamata a kai ba to wannan idan ba da wannan matakin ba kaya za su ci gaba da tashi naira za su ci gaba da faduwa kuma in ba kara wa mutane tamu akai ba dole Najeriya za su rinka shiga wannan alakacin na wato rashi da talauci
to daktar ta yaya za a warware waɗannan matsaloli a siyasance
a gaskiya ba ni da jin akwai dan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai sai dai a ce kowa zai iya tafiya da irin nasa tsari watakila za a fi samun sassauci inganci da tunani mai kyau da kuma wato sa kai akan cewa sai an samu maslahar wannan matsalar
game da sauke sanwar salon sungumar sununun dukiyar ƙasa da ake zargin masu mukamai na yi kuwa tsohon dan masokilan tare Najeriya malam Abubakar Cika Adamun jihar Neja ne yake cewa in dai siyasar Najeriya ce to babu yadda za a yi ta babu ciwa-ciwa ko camama
mu kyautata mu'amalar mu da Allah mu rike junanmu bisa ga amana mu bar hasada mu bar cin duniyar ƴan uwanmu kuma kowaye mutum duk girman shi in gaskiya ta zo ka fadi gaskiya sai dai ka ce abinda Allah yake gama annabi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana sai ka ga mai da hikima amma kar ka yadda wani abun hasafi ko wani abu da kai da shugaba ka kasa ga mai gaskiya zaka ga mai gaskiya yo in na zauna da gwamnati da Allah yanzu kai sata kai sata kadan wanda zai iya dawo da kai zabe kar kai satan tarawa in dole kai to in bai sata nan ba ba zai dawo ba wallahi shi zan ce maka ban yadda da wannan tsari ta babu gwamnan da zai dawo bai sata ba wallahi
amma zaka iya tarkar gwamnan ka ce ya sata kadan ai daga ka baka
in na san wallahi da duk wanda na girma da duk wanda ke tsara na ba wanda bazan kallon gaba don me
gaskiya ce malaman mu da pastocin mu
shin gwamnatin nan ba sa kawo muku kuɗi idan aka zo zabe? To ta ina suka samu duk abin da ba ta kasafin kuɗi a rubuce, to barna ne. In baka ce sata ba to bari kira shi barna. To amma ai babu kuɗin siyasa, ya isa ya rubuta ko da ba ta kasafin kuɗi ya ce ya ba delegate naira 10,000 su sharwa, koko ya ba da kuɗin supervising polling unit, duka kuma ana kai su, kowa ya sani ba ƙarya bace. To duka waɗannan tsari fa sai mun rabu da su.
Iyaka batutuwan da za mu yi bajan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai guzurin wanda ya hau jirgin sama. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1183 ne su yi sallamar cikin kuyurin da dama da su ne ake yi musu alfarma. Kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija, sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga bangarori daban-daban saboda tsabar azama. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara, yanzu ko ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdul Aziz Mahmud Ba'are, muftin Hausawa kuma daya daga cikin maluma na ahli al-haqq wal istiqama a birnin Kumasi kasan Ghana. Abunda nake da shi zuwa ga al'ummar musulmi na duniya duka baki daya da wabil khusus a kasashen mu na Afrika, shine ya kamata mu fahimci cewa bayin Allah mu mutanen Afrika muna cikin mutane da suka koma baya a cikin komi gaba daya na rayuwar mu ta duniya. Ya kamata mu fahimci haka, sa'annan mu nemi hanyoyi da zamu bi saboda mu gyara ainihin rayuwarmu, saboda mu samu abin da ake bukata shine mu samu rayuwa mai kyau a cikin duniyarmu, sa'annan kuma mu dace kuma gobe kiyama mu samu aljanna, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ku yi kokari in nemi abin da Allah subhanahu wataala ya yi masa tattali na gidan lakhira, amma kada ya manta da nasa rabo na duniya. Waɗanda Allah subhanahu wataala ya maida su shugabanni, maluma da sarakai da za su tafiyar da lamuran jama'a, to yawancinsu ba aikinsu suke yi ba, suna wani abu ne daban. Maluma sun saura, suna cin mutuncin juna, suna zagin juna, ba su a nuna ma juna abin da ya kamata. Idan maluma suka yi haka ko aka kasance haka, ba za a samu abin da ake so ba. Shi yasa bayin Allah ya kamata mu fahimci cewa ilimi amana ne, za a yi mana tambaya ranar tashin alƙiyama.
Madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Shugaba Biden da Trump sun kai ziyara kan iyakar Mexico yayin da ake kyautata zaton cewa batun bakin haure zai mamaye batutuwan zaben shugaban ƙasar da za a yi a wannan shekara ta 2024. An samu mabambantan bayanai tsakanin hukumomin Isra'ila da Filistinu kan aukuwar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan Filistinu 104, yayin da wasu da dama kuma suka jikkata bayan da dakarun Isra'ila suka bude musu wuta. Sannan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗin tada rikicin makaman kare dangi har idan kasashen yamma suka yi kuskura suka aike dakarunsu Ukraine.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da Hantsi za ku ji baimakin wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya shirya ya kuma bada umarni. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.